الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. من أبوديا قال الله سبحانه وتعالى وانديا أدامو بنشي قبدا كراتو أكل التاين أربعون النووي نا الإمام النووي رحمه الله تعالى kamar wada darasinmu na biyu gabata mun kawo ainihi karshen hadisi na biyu cikin wannan littafi sai dai muna bibiyar abubuwa masu fa'ida cikin hadisin muna ambata mu kanmu don mu samu karuwa a wannan damu a wannan darasin namu na uku insha Allah subhanahu wataala za mu dau darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata inda muka dakata bayani ne dangane da abin da ya shahi imani da Allah ko rukunin imani da Allah da shi Jibril alaihi salam yayi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya cewa ya bashi labari ne a imani ce antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi to mun ji imani da Allah da kuma yadda zamu yi imani da Allah musamman a darasinmu da ya gabata na biyu to inda muke yanzu gaba da muka magana akan ta shine game da imani da mala'iku akwai buƙatar mu san cewa su mala'iku wata halitta ce ta Allah wadanda Allah subhanahu wata'ala ya talitta su da haske kuma su bisa ga hakikani ba mata na ba kuma su bisa ga hakikani ba maza bane sannan ba su cin abinci ba su shan abin sha ba kamar mu ƴan adam suke ba ba sa yin aure ko haihuwa a'a abinda an nasu kawai bauta ga Allah subhanahu wataala sannan mala'iku sun kasu kamar gida hudu akwai mala'iku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta su don ɗaya tsare ƴan adam ba da kariya dama muna rayuwa tare da aljannu kama daga masu imani daga cikinsu da waɗanda yake marasa imani waɗanda aibinsu da sharrinsu yana bayyana gare mu sai kaga ga wani bawan Allah ko wata bawayar Allah aljannun shedanu sai su zo su shige ciki na bangaren namiji ko mace su yi tawala da su to akwai mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya wakilta ma kiyaye ɗan adam suna bada kariya musamman idan muna bibiyar zikirkira waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta she mu don samun kariya kamar bayan ƙare sallar asubahi da kuma bayan ƙare sallar magriba akwai zikirkira waɗanda suna da muhimmanci gare mu mai don samun kariyar Allah tare da haka kuma Allah ta'ala ya talici su waɗannan mala'iku masu bada kariya ga ƴan adam daga cikin zikiran da ya kamata a ce mun kula da su bayan ƙare sallar asuba kuma bayan ƙare sallar magriba kamar mu yi qul huwallahu ahad sau uku قل اعوذ برب الناس سو اكو قل اعوذ برب الفلق سو اكو سنم بيد بسم الله الذي لا يدر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سو اكو ان شاء الله سبحانه وتعالى دوند الله يما موافقا يكرنت ودنغا لفظا تو الله ينا باشي كاريا daga yin magriba hawa ya gari Allah ba zai ba duwani azzalimi ikon saduwa da shi ba na dan adam ne ko na aljanu ya samu ya kara da a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq to wannan yana da muhimmanci kwarai mu kula da shi tare da cewa Allah ta'ala ya talitta mala'iku masu bada kariya ga bani adam sannan nau'in kalam mala'iku na biyu sune mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya wakilta musu karɓe rayuwar ƴan adam akwai mala'ika mai karɓar rayuwa sannan da mataimakan shi wannan mala'ikar waɗanda suke tafiya tare da shi sannan na uku akwai mala'iku wadanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta su domin yin tambaya ga mu bayin Allah a cikin kaburburan mu duk wanda aka binne daga cikin mu to za su zo su yi masa tambayoyi kamar guda uku waye ne mahaliccinka menene addininka waye ne annabinka idan har Allah subhanahu wata'ala ya yi mu mutum muwafaka shi musulmi ne wanda ya bada gaskiya ga Allah ya dayanta Allah da bauta to zai karba musu wannan tambaya cikin sauki sai su ce ka kwanta ka huta ni'ima da rahama da gawara za su lillibe wanda ya samu wannan dama idan kuma shi fajiri ne ya san abin amma bai da dama karbawa ko ya bude baki ne dan yayi magana abin da kai zai yi a cikin bakin aha la adari kawai abin da yake cewa bai sani ba su kuma sai su ce kada ka sani daga nan musiba da tashin hankali sun lillife shi sai nau'in kalam mala'iku na hudu wadanda su ne wadanda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta haduwa da mu'minai a ranar alkiyama suna yi musu bishara wa tatalaqahumul malaika mala'iku suna haduwa da su ranar alkiyama suna yi musu bishara ga alƙawarin da Allah ya yi musu nan duniya kina Allah ta'ala ya karka sama mala'iku ayyukan su kala daban-daban ita wannan sama da muke gani ya tabbata hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sama ta yi tsuwa kama an zo ga wani ƙarye da ƙarye ya yi irin kukan nan da ya kai kuma ya cancanta gare ta ta yi haka inji Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani wuri inda mutum dan adam zai iya aza wartansa guda hudu ko yatsunsa guda hudu cikin sama din nan kama daga ta daya har ta bakwai kwace akwai mala'iki a wurin ko dai yana sujada ko kuma yana ruku'i yana tasbihi ga Allah shi yasa a wani wurin Allah ta'ala yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunar Allah sai shi Allah don haka wannan sama da muke gani ta daya har zuwa ta bakwai tana makare da mala'iku ne kuma suna da'a da bauta ga Allah shi yasa abinda muka aikata na alkhairi zai dawo mana ba dan zamu karar da Allah da komai ba subbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abinda a cikin sama da abinda a cikin kasa yana tasbihi ga Allah walakin la taqawuna tasbihahu sai dai ku bayi ba ku iya gane tasbihin za ka yi kikin mota kaka tashi ta ba za ka daga da ita ba sai ta yi tasbihi ga Allah fanka da zaka budawa ko esin ka kamin ya ware maka amfani sai yayi tasbihi ga Allah ita tuwa ganyaye da ka kadawa da duk wani abu da ka sani jirgin sama mota ko mina na sai yayi tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai mu bayin Allah ba za mu iya gane wannan tasbihin nasu ba amma Allah ya tabbatar da duk abin da a cikin sama da abin da a cikin kasa suna tasbihi ga Allah da kaga ibada da muke yi muna yi ne don kanmu don amfanin ta ya dawo ga kanmu ba dan zamu iya karatar da Allah da komai da abinda muka yi na ibada ba sai imani da littafin Allah wa kutubihi kenan imani da littafin Allah wajibi na ga kowane musulmi ya yi imani da littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabawan da suka gabata kamar at-taura da Allah ta'ala ya bada ta ga annabi Musa injila da Allah ya bada ta ga annabi Isa zabura da Allah ya bada ta ga annabi Daud akwai kuma suhufu Ibrahim wa Musa wasu takardu wanda aka saukar daga sama wanda Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim wanda ba a ambace su ba ko cewa ga sunan su illa an ce musu suhuf wasu takardu da Allah ta'ala ya bashi sannan ga alqur'ani da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wajibin mu na mu yi imani da wadannan littafai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga sama. Babu wani wanda zamu cewa a gashi mun kare ta, a gaba dai mun yi imani da su, saboda littafin da yazo ma Yahudawa na Taura daga wurin Allah, littafi ne daga wurin Allah, kuma tabbatacce babu wani abu ciki wanda yake na kuskure, haka Injila haka Zabura. Sai dai waɗanda suka zo daga baya, bayan annabawa sun shuda suka caccanza, kuma har yanzu ana nan akan caccanzawa, ana samun Old Testament da kuma New Testament kullun dai cikin gyare-gyare suke, wanda kuma ita maganar Allah ba ta da bukata zuwa ga gyara. Dama da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Al-Qur'ani, duk abinda Al-Qur'ani ya tabbatar na shari'o'in su yana nan ciki, wanda kuma Al-Qur'ani ya goge cewa shari'o'in su sun dakata akan su, to kuma sun gogu, wanda shine su ba su ba da gaskiya ba game da shi. To abu na biyu, mu yi imani da ingancin dukkan wani abu da Al-Qur'ani ya bada labari. Idan Al-Qur'ani ya bada labarin abu kaza ya faru, mu ba mu gane ba, ba a yi muna nan ba, kamar labarin Annabi Nuhu alaihi salam, wanda shine harkon manzo bisa bayan kasa. To kawai abinda an namu sai mu bada gaskiya, mu yadda, mu aminta, wanga shi aikin da anka azamuna, ba mu da wani abu wanda za mu yi idan Al-Qur'ani ya bada labari bayan yadda da aminta. Mu ce sami'ina wa ata'na. To abu na uku shine mu yi imani da abin da ke cikin wato littawai waɗanda suka gabata, waɗanda abin nan da a cikin su na hukunci bai saba ma Al-Qur'ani ba. Aga wannan tsarkin da muke yi na ruwa al-istinja'u, asali ba mu aka saukar ma da shi ba, asali na bangaren Yahudawa na wannan tsarkin. Da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo Madina, kuma ya isko su Yahudawan Madina suna yi, kuma da Allah ta'ala ya saukar mai Al-Qur'ani, ba a kore wancan tsarkin ba, sai ya zama ma gashi muna a kai ne, shina wangadin da muka shina Yahudawa kai. Ka gani ko wani bambanci da muke da su, su ba su da al-istijmaru, mu sai Allah ya kasa mana tsarkin ya zama akwai al-istijmaru, akwai kuma al-istinja'u. Kamar na karta, kila mutum yana cikin daji bai da ruwa, ga hanyar da zai bi yayi dahara, to su kuma irin wannan nau'in ne ba su da na ruwan nan suke da shi. Kaga duk abinda Al-Qur'ani ya tabbatar nasu, to mu ma lalle dole mu tabbatar da shi, shi abinda aka fata da kauna gare mu. To abu na hudu shine mu yi imani da abinda wato aka sanar da mu a cikin littafin wannan Al-Qur'ani, kamar sunayen waɗanga littafai da aka ambata, kamar irin At-Taura mu yadda da haka ne sunanta, Injila mu yadda, Zabura mu yadda, Sufi Ibrahim wa Musa su ma mu yadda, wanda za mu gana Annabi Musa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita magana da shi cikin Qur'ani, ko da yace don ya gana da Allah ya bar dan uwa ne Harun yana kula da jama'a, sai wani da aka ce ma Musa Samiri yana cikin jama'a, to sai yazo ya kera wani dan maraki na gwalagwalan zinari, ya yi mishi wata kawa da wata hanyar da iska ke bi kamar yana yin kuka, zai wo haka in iska ya kada cikin shi. Lokacin da Annabi Allah Musa alaihi salam ya dawo daga wurin ganawa da Allah, sai ya tare daga mutane suna bauta ma wani Allah, sai ya damu rai ne ya baci wa alqal alwaha, abinda Allah ya bashi na alluna a Taura sai ya she su cikin fushi. A gani ko shi Allah subhanahu wataala ya ambaci nashi littafin da aka bashi wani wuri akan al-alwa, kamar ta zo ne bisa ga sura ta alluna, ita littafin At-Taura. To wajibin mu ne mu yi imani da waɗannan, mu ba da gaskiya, kuma mu tabbatar da haka. Har yanzu dai muna nan cikin wannan gaba ta cewa kai imani da Allah da ranar lahira, mun kawo wurin da malam ya tattauna mana cewa imani da rana ta ƙarshe, lalle ne mu yi imani da ranar lahira, mu yadda mu yadda ta kunshi abubuwa ita kamar guda hudu. Na ɗaya daga cikin su imani da cewa tabbas akwai wata rana wadda ita ce rana ta ƙarshe wadda Allah zai tayar da dukkan mutanen da suke cikin kaburburra. To wannan bai da wani mafhumi kamar a ce mutum ya nutse ruwa ko wuta ta kone mutum ko ya fada cikin irin manyan mashinan da kan wannan ke amfani da shi an nike shi a ce shi baya tashi tunda ba kabari bane. A'a, almuhimmu duk inda mutum yake to Allah subhanahu wataala zai tayar da shi muddin dai Allah ta'ala ya halicce shi ba sai na kabari ba. To mu yi imani da aukuwar wannan rana tana nan zuwa babu makawa. To abu na biyu shine yin imani da duk abinda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani dangane da alkiyama da kuma abinda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a game da sha'anin ita wannan alkiyama. Na kasantuwar mutane za a tara su ga sunan ba su da takalma suna tsirara wato kaciyar da mahaifin nan su ma suka yi musu ta ɗebe babu ita babu alamata. Har ma uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace ya rasulullah ar-rijalu wan nisa maza da mata a tara suri guda tsirara kuma ba su da sutura tana kallon irin musiba da fitinar da annan. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mata al'amarin ya wuce nan, al'amarin alkiyama ya wuce namiji ya kalli mace walau ko ya ga shawarta ko ita mace ta kalli namiji ta ga shawar shi, al'amarin ya wuce nan. Saboda me? Za a zo da rana kusa da kawukanmu. Akwai ruwaya guda biyu ko dai gwargwadon mil irin wanga na harka kilomita, akwai kilomita kuma akwai miles ko to gwargwadon mil guda wata ruwaya ta nuna tsakanin kanmu da rana mil guda. To yanzu mu gibi irin awon tahiyyarmu da rana amma wani lokacin in digirin ta ya karu sai mun shiga cikin ɗemuwa. To wannan lokacin za a kawo ta ta zama daidai mil guda. Wata ruwaya kuma ta nuna irin ɗan abin nan da mata suke shayin kwalli da shi ana ce mai maci ko yawa bin wanda baki ne gaban harcen mutum rana za ta zo gab da mu. To saboda zuwan da take tsiyayo mana zuwa tana kuranya a jikinmu gashi kuma a wannan rana la ta ziru wa ziratan wizra okra wata rayuwa ba ta iya ɗaukar laihin wata, ma'ana kowa bai ɗaukar laihin kowa. Idan zuwanka tana tarara tana zuba za ta ci gaba da biyar jikinka, wasu muzuwarsu za ta kawo bakin wato ainihi ƙahuhuwansu kamar nan, wasu kuma za ta kawo wurin gwiwa, wasu za ta kawo a kunkuru, wasu za ta kawo musu wurin wani ma sai ta haɗe shi fam. Ana cikin wannan za ka ji ƙwaƙwalwar wasu tana yin bindiga alhali kuma ba maganar mutuwa tunda an riga an tashi tashi na ƙarshe wanda ba maganar mutuwa. To ina maganar waye mutum ya kalli mace ya ga mace ce ko ita mace ta kalli namiji ta ga namiji? Daga nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta tabbata al'amarin nan al'amari ne mai tsanani. To dole namu yadda da labarin ga da manzon Allah ya ba su sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma ba mu gani ba an ba mu labarin na, to sai mu lamunta kuma mu aminta. To abu na uku shine yin imani da duk abinda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da ranar alkiyama kamar taukin alkausara. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin cewa zai zo ya tsaya akan tafkinsa, sannan kuma akwai kofuka na shan ruwa wanda sun kai yawan taurarin sama. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine zai tsaya bakin tafkin yana diba yana tariya mu yana bamu. To dole ne mu yi imani da haka, sannan da zarar ka sha ruwan wannan tafkin ba za ka sake jin kishirwa ba har abada. Muna fata muna kauna Allah ya shayar da musuwa da ramushi. To ana cikin wannan hali wasu gungun musulmi sun tsallake sirabi sun yi komai sun zo don su zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su ruwan su sha, sai mala'iku su biyo su da buloli na wuta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ummati ummati wayannan jama'a ta ne, wayannan jama'a ta ne suna cewa gayyaru wa baddalu ba'da. Baka sani ba bayan da ka wuce sun hurhura sun canza, sai a kora su su koma baya. A gani ko saboda sun kirkire wasu abubuwa na bid'o'i waɗanda suka saba makarantar suwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dole ne mu yi imani da wannan tafsir. Bayan mun yi imani da wannan tafsir, mu yi imani da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto, haka annabawa za su yi ceto, haka manzannin Allah za su yi ceto, haka salihan bayin Allah za su yi ceto, haka shahidai za su yi ceto, haka waliyan Allah za su yi ceto, amma duk dai da izinin Allah. Ba wani wanda ada dama yin ceto ba tare da izinin Ubangiji ba. Man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Ba wanda ada iko yayi ceto in ba Allah ya bashi izini ba. Kuma dole ne mu yadda cewa akwai sirati wanda za a aza shi kamar gada saman wuta, kuma sama ne za mu bi mu wuce sannan mu kama hanyar zuwa aljanna. Wasu mu za su zo su wuce kamar walqiya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Wasu kuma za su zo kamar dawaki masu ƙarfi su wuce. Wasu kuma za su zo kamar katta majiya ƙarfi su wuce. Wasu kuma za su zo suna hanzari su wuce. Wasu kuma za su zo suna tintibe, suna haduwa, suna kokari dai su ga cewa sun wuce. Allah ya ba su cin nasara su wuce. Wasu kuma za su zo suna saman siratin sai su kife su wada cikin wuta, Allah ya kare mu. To dole ne mu yadda cewa akwai wannan siratin, kuma duk sai mun haushi. A gani ko? Sai dai wasu bayin Allah mutum 70,000 waɗanda su ba za a yi musu tambaya ba a kabarinsu, sannan ba su da hizabi, ba su da wani abu da sun tahi lahira sai aljanna. Waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya lissawa su a hadisi. Mutum 70,000, wata ruwaya ta nuna cewa kuma 70,000 sau 70,000 waɗanda aikin da suke a kai ne yana da wahala, ba kowa ka iya shi ba. La yastarkun, ba su neman a yi masu kamar addu'a. Kana da wani abu na damuwa, wani ya rika jikinka ko wani abu ya yi maka addu'a, ba ka nema, sannan kuma ka yi ba ka yi, sannan kuma ya halatta ka yi din, sannan kuma ba su shan magani, ba a yi masu allura, ba su shan magani in suna kamar mu ce irin ciwon hannu da sauran na haure, babu wani abu sai dai ciwon ya gaji ya bari. Kuma alhali nan babban abin da ya kamata mu fahimta, ya halatta mutum ya nemi magani ko? Don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya yi umarni da a nemi magani. Amma su waɗannan wasu bayi ne masu matsayi mai girma, kaga in mutum ya ga cewa yana iya shiga cikinsu sai ya gwada ko? Yawa, amma aikinsu yana da wahala ƙwarai. To su 70,000 ne. Wata ruwaya ta nuna cewa 70,000 sau 70,000. Su kam da sun zo ranar lahira sai gidan aljanna kawai. To dole ne mu yadda da mas'uliyar siradi, mu yadda cewa akwai aljanna, Allah ya talita ta ya aje, mu yadda da gidan wuta akwai shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi ne ya aje don waɗanda suka fanɗare suka bijire da kuma waɗanda suke kafirai ne. Ita kuma gidan aljanna bayan Allah da suka ɗayanta Allah da bauta, suka yi biyayya da ɗa'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan dai yana daga cikin abin da abu wajibi mai abin nan mu yi imani da shi. Abu na hudu wanda kusan shi ne na ƙarshe cikin wannan gaba, yin imani da ni'imar kabari da kuma azabar kabari. Saboda ni wannan ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna, da kuma haɗuwar maluma magabata sun tabbatar da akwai ni'ima a kabari kuma akwai azaba a kabari. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai muwafiƙar karɓa tambaya zai zauna cikin ni'ima, wanda kuma ya aikata ayyukan saban Allah ko kahirci bai samu damar karɓawa ba, to tun daga nan ya fara fuskantar matsala da fitina da tashin hankali. Sai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tattaunawa da yake yi da shi wannan mala'ikar da ya zo sura ɗan Adam ɓangaren imani, yace wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ko an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, wanda wannan shi ma ya kunshi al'amura kama ainihi guda hudu. Mu yi imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye komai, ma'ana Allah ya san komai, yana da ilimi akan komai dunkule da kuma rabe. Allah ya san komai, saboda haka duk wani abu da zai iya samun ka kai dan adam, Allah subhanahu wa ta'ala yana da masaniya ga abin nan gabanin ya same ka. Wajibinka kai ka yadda kalamun ce cewa haka ne Allah ya kaddara, kuma kana fatar shi a mafi alkhairi a gare ka. Abu na biyu, imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a cikin Lauhul Mahfuz cewa ga kaddara komai, ga yadda komai zai kasancewa. Saboda mi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa harkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara talitawa shine alqalami. Alqalami sai yace mai ya rubuta duk abinda zai kasancewa, rubuta bayan Allah ya talita shi. Sai yace me zan rubuta ya maliki na? Yace ka rubuta duk abinda zai kasancewa har zuwa ranar alkiyama. Sai alqalami ya rubuta duk wani abu da zai waru har zuwa ranar alkiyama. Don haka arzikinka yana nan, yana neman ka yadda yake kake neman shi. Allah ta'ala ya talita maka arzikinka shekara 50 gabanin a talita ka. Don haka babu makawa, abinda Allah ya rubuta maka duk zaka samu, sai ka samu. In matsayi ne sai ka samu, in arziki ne sai duk wani abu da Allah ya rubuta maka, ba makawa sai wannan abin ka same shi. To abu na uku, mu yi imani da cewa dukkanin wani abu da ya faru cikin halittu, to yana faruwa ne da san Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani abu da zai iya ficewa daga san Allah, ya zama abin ya faru ba tare da Allah ya so ba. Saboda haka wato su musulmai sun hadu gabaki ɗayansu sun tattaru akan kalmar masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Duk abinda Allah ya so shi zai kasance, abinda Allah bai so ya kasance ba, ba zai kasance ba. Sai dai nan wani abu guda da ya kamata mu lura da shi, misali kaddarar shaydan ta tura mutun yaje yayi sata, an kama shi, to an kawo shi gaban kotu, ya ce ma alƙali ai ran kai da dai kaddara ta, Allah ya kaddara in yi sata. Kaga wannan magana wai Allah ya so shi yayi sata nan ba ta da wani tasiri, don zai mai dan mai da amsa irin ta shi cewa to Allah da ya kaddare ka, eh haka ne an yadda. To kuma shi ya riga ya kaddara hukunci cikin littafin cewa wanda ya sata ga irin hukuncin da za a yi mai. Don haka yanzu magana insha Allah dinka za a dakatar da ita, sai a dauko abinda Allah ta'ala yace a yana hukunci sai a yi maka. To wannan kenan. Don haka yana daga cikin abinda awajibi mu yi imani da shi, abinda Allah ya so shi zai kasancewa, abinda Allah bai so ba, ba zai kasance ba. Abu na hudu shine mu yi imani da cewa shi Allah subhanahu wataala shine mai halitta. Ma'anar wannan cewa Allah subhanahu wataala shi ya talita dukkan komai. Mu yi imani ga baki ɗayan halittar da ke akwai halitta ce ta Allah. Allah ne subhanahu wataala ya so ya halitta ta. Wa khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdira. Allah shi ya talita komai kuma ya kaddara shi wanda ya so. Bayan Allah ya yi talita sai ya kaddara abin kamar wanda ya so abin ya kasance, sai kuma abin nan ya kasance. To gaba ƙarshe da aka kawo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da wannan bawan Allah, sai yace to tunda dai ya ji komai ya tambaye shi eh ya karba, to yaushe ne za a yi alkiyama? Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il. Kai da kaka tambaya da ni da aka tambaya ba wanda yayi wani ilimi, ma'ana ni ban sani ba, kai baka sani ba. Sai yace to tunda haka ne, to ba ni labarin menene alamominta? Sai dan ambata mishi cewa za ka ga wanda suke matalauta ne, makiyaya, awaki, waɗanda da ba mawadata ba, to yanzu ga sun dawo cikin garuruka sun yi manyan gine-gine sun zama su ne mawadata sannan kuma bayi ko diyan bayi su dawo su ne waɗanda suke da mulki na daga cikin alamominta akwai kuma bayyanar dajjal akwai kuma fitowar rana daga yamma ta yau gabas wanda kusan kamar shine na ƙarshe sanda za a rufe kotuba akwai dai kamar alamomi na alkiyama za su kai kamar guda 10 ko 11 to bayan duk mun ji abubuwa na fa'ida waɗanda muka tattauna dangane da su a daidai wannan gaba ta bayanin imani da Allah ko rukunin imani da Allah to idan mun kalli hadisin da baki daya za mu fahimci akwai fa'idodi masu yawa waɗanda da mun karanta maka mu kuma za mu iya fahimta fa'idojin suna da dama za mu dan ambaci wasu daga cikinsu in a lokaci ya ba mu dama na ɗaya daga cikin fa'idojin da muka iya fahimta cikin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da Jibril a lokacin da ya zo masa cikin surar mutum dan Adam to muna fahimtar kyaukyawar dabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi ya zauna tare da wannan bakon da yayi kuma har yazo ya zauna kusa da shi kuma Annabi ya ce mai kai araba gaba haka kawai yanzu da ka zo dai ka zo ka zauna bai ce haka ba ya kyale shi ya zauna kuma ya fara ainihi masa tambayoyi ba tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mushi ko ya damu ba wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kankantar da kansa yana biyayya da da'a ga Allah sau da kafa mu ma yau dukkan wanda ya kankantar da kansa sai Allah madaukaki ya daga darajarsa kada ka kalli cewa na kasa da kai bai yiwa kusa da kai bai cikin kyautawar dabi'a abu na biyu wanda muka iya fahimta mu samu fa'ida cikin wannan hadisi shine halaccin zaman a daliban malami kusa da shi kamar a ce ga dalibi ga malami dalibai su zo su zauna kusa da shi saboda ko da shi wannan bawan Allah ya zo sahabbai suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da ya zo shi kuma sai ya shiga cikin su ya zauna ya fara yi masa tambaya kenan a shi malami har kullum yana tare da waɗanda suke matsayin dalibai ko almajirai masu kokarin samun wato ci gaban ilimi kamar yadda alhamdulillah ilimi dai ci gaba ne bayyananne ne a wurin musawa'un ilimin da muke rayuwa da shi na duniya da kuma ilimin addini kowa yana gwagwarmaya da kokarin bunƙasa iliminsa to fa'ida ta uku da muke iya samu cikin wannan hadisi za mu ga cewa su mala'ikun Allah yana yiwa a su zo da sura irin ta ɗan Adam saboda gashi ya faru Jibril ya zo da surar ɗan Adam mutum ne mai tuha masu tsananin fari mai gashin kai mai tsananin baki kuma ba wanda ya san shi daga cikin su waɗanda suke zaune na sahabbai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu za mu ga muna samun fa'ida yadda ake yin ladabi da wanda kake ɗaukar ilimi a gurinsa Jibril ya zo ya yi zama na ladabi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fara yana yi masa tambaya a cikin ladabi ba wani abu na ta'annati kenan yau in ka zo wurin malami domin neman a sanin wani abu sawa'un fatawa ko ilimi akwai buƙatar ladabi amma wanda ya tabbata a hadisi ku darajanta waɗanda kuke koya ma ilimi su ma su darajantar da ku zaka ga wannan a baya akwai shifarai sawa'un a bangaren karatu ne irin mu ce na addini ko kuma bangaren karatun duniya amma yanzu zaka ga dukkan waɗanda bangarorin guda biyu akwai challenge indai kai malami kake a aji kana karantarwa mai yawan ɗalibanka ba za su baka daraja da ta kamata ba shi yasa irin yadda ya kamata cikin hamzari su samu ganewa sai su gaza saboda ba su yi ladabi ba ba su yi da'a ba balle Allah ya sauƙaƙa musu samun wannan su samu comprehension cikin kankanin lokaci. Haka ma na bangaren ilimin addini, da a baya yanda ake biyayya da da'a a gurin malamai, to yanzu ta ja baya kwarai. Mun dauki shekara kila 25 ko 30 a baya, zaka ga dukkan masu karantarwa na makarantun ne kamar na Islamiyya, babu wani mutum kwaya guda da yake aiki a ƙarƙashin hukuma ana biyan sa. Amma abin da yake nomawa na abinci ya wadatar da shi, saboda ƴan makarantar da yake da su gaba ɗaya rana guda za a je a nome duk gonakin da yake da. In ma taki ne za a zo lokaci guda, in ma za a fasa gona ne, duk wani abu da za a yi za a zo ne a yi shi kai tsaye. Ka gani ko, sai ya zama sun dogara da kansu, kuma suna karantarwa kuma ba su damu da wani abu, kuma shi kuma Allah subhanahu wataala ya ainihi rike su, ya ba su abin da za su rayuwa, kuma ya zama ane musu da'a sosai. Amma yanzu duk da ɓangaren karatun addinin, to za ka fahimci akwai challenge tsakanin mai koyarwa da wa'inda aka koya ma. Kamin ka yi ƙoƙarin yi ma wanda za ka yi ma bayani ya aza maka tambaya, bai iya hankuri har in baka ba shi bayani ba sannan ya tambaye ka, to yana hanzari da gaggawa sai ya yi maka tambaya. To nan babban abin da muke fahimta wato shine akwai buƙatar da'a da ladabi kamar yadda Jibril alaihi salam ya koyar da mu. Abu na biyar da muka samu na fa'ida shine halaccin wato a yin tauriya. Kamar ya zan mutum ya zo sai ya koye, ai lokacin da ya zo bai ce mai ni Jibril nake ba, ko ba haka ba, bai zo ya ce ni Jibril ba ne, gashi kuma yana cewa ya Muhammad. Amma kuma bisa ga ƙa'ida masu cewa ya Muhammad, Larabawan da suka hito daga ƙauye suka cewa ya Muhammad, saboda ni suna da wani abu na nau'in ƙauyenci cikin ƙwaƙwalensu. To amma shi Jibril bai zo ya bayyana cewa shi Jibril bane, kuma ya ci gaba da yi mai tambaya da sigar ya Muhammad. Ka gani ko, to ana ce ma irin wannan tauriya, bai bayyana kansa cewa ni wani bane. Kuma wannan ya halatta. Wata rana wani balarabe ya hito daga ƙauye, ya zo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa, da shi gowa ya sallama, sai ya ce ayyukum Muhammad, cikin kuwaye ne Muhammad? Ba wai ya ce Rasulullah ba, tunda su ɗabi'a ce ta Larabawan ƙauye. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓa masa da irin abin da ya faɗi, ya ce ha'um, kamar yanzu da Hausa mu in ka ce kai wane, sai ka ce na ɗaganwo, ma'ana na ɗaganwo doki gani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai ha'um gani. To kaga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya fushi, ko an masa ba daidai ba, to ba zai abin nan yayi fushi ba. Kaga gashi an ce mai ya Muhammad, kuma bai damu ba. To abu na shida da muka samu na fa'ida shine falalar da a cikin musulunci. Saboda mi gashi an yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mi an musulunci, sai ya bayyana cewa abinda an musulunci ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ka tsaye da sallah, ka yi azumi, ka ba da zakka, ka yi hajji. Kai tsaye ga falala ta bayyana, wanda za a samu bunƙasar tattalin arziki cikin wannan addini na musulunci, musamman nau'in ɓangaren zakka. Da Allah ya samu wadata na ba da zakka, to da kaga ana samun sauƙin raɗaɗin talauci kwarai. Abu na bakwai wanda muka iya samun fa'ida, mun gano mina na arrukunan musulunci waɗannan guda biyar ɗin, waɗanda shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata cewa an gina musulunci a kansu. Abu na takwas wanda muka iya samun fa'ida, za mu fahimci falalar sallah. Sallah tana da falala, tana da muhimmanci. Na daga cikin falalar sallah, duk wanda ya yi tsaye yana yin sallah kamar yadda Allah ya hura, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi sallah, kamar yadda malamai magabata suka karantar da a yi sallah, za ka ga wannan sallah ta zama masa dalilin kariya akan hannuwarsa da aikata saɓon Allah. Sai zan sam shi ba shi ba saɓon Allah. Sannan abu na tara, kwaɗaitarwa game da tsaye da ita sallar, ba yin sallar ba, a'a, tsaye da sallar. kai sallah cikin lokacinta, kai sallah ka san hukuncin sallah, kai sallah cikin natsuwa, ba ya zama baka sallah azhur sai da la'asar, baka la'asar sai da magriba, baka magriba sai da isha, baka isha sai asuba. To abu na goma wanda wata kila kuma insha Allah bisa gare shi ya kamata mu dakata saboda lokaci. To abu na goma wanda muka iya samun fa'ida a cikin wannan hadisi shine cewa idan mutun ya bar abu guda daga cikin waɗannan rukunin musulunci guda biyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, tunda dama dai su biyar ne kuma sune gimshikan musulunci ko shikashikan musulunci, to da zarar mutun ya bar guda yayi watsi da shi, da zai imani da dukan yayin da Allah shi cancanta abauta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne sallah, zakka, azumi, duk ya yarda amma bai yarda da haji ba. To kaga wannan kuma musuluncin bai tabbata ba nashi. Da zarar dai mutun ya rasa daya imani da daya, to bai da musulunci. Nan mun samu wannan fa'ida a cikin karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya fa'idojin suna da yawa, to amma dai insha Allah ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci, kuma mu daurari wani lokaci na gaba wanda zamu zo don mu kulla darasin mu na hudu, wanda wannan shine darasi na uku da muke da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna muwafaka da dace. Babban abin da ya kamata mu gane bangaren darasi ko karatu irin wanga, zamu haɗu ne gaba daya mu yi shi. Yana yiwa ni mai karantawa koda da lafazin yaren da naka amfani da shi in wani abin da nayi kuskure, ko ya rayuwa wani daga cikin waɗanda Allah ya sa suke zaune sai ya fahimci inda na karanta ba daidai ba, koda na yaren larabcin, koda na yaren mu na Hausa, sai a gyara. Saboda ni in an bar ga wani dan abu da anka samu na kuskure muka tsaye da shi kenan, an tsaye da shi akan a kuskure ko kuma akan banna, ko to Allah ya azamu ga daidai, kuma Allah ya samu aikata daidai, kuma Allah shi muna muwafaka. Allah ya ba mu iko mu daure mu jure mu dage mu yi tayi ayyada Allah ya so. Insha Allah nan ya kamata mu dakata. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.